إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحييكم بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallacin na Mashhur Da'watul Irshad da muke gabatar da karatun littafinmu na Uqdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai, sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. Idan ba a manta ba, a yau za mu shiga a sabon kitab, ma'ana mun kare kitabu As-Zakat, ko kuma kitabu Siyam. A yau za mu shiga kitabu Hajji. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi guda biyu kenan. Mai tambaya ta farko yake cewa, assalamu alaikum malam, menene ya kamata mutum ya yi idan ya mabarki mummuna a cikin bacci? Kenan tambayar sa, me ya kamata mutum ya yi idan ya yi mummunan mafarki? Misali, shugabaro ne yana cikin kwana, sai mafarkin an damo aure, ana kawo mata sai ya sheka lahira. Kaga wanda mummunan mafarki ne shugabaro ko? Ko kuma misali, dattijo ne kullum yana mafarkin hajji, an biya masa aikin hajji, an zo a yau farko da ake zuwa jirgi ya daga, kuma shi ne jirgi na ƙarshe. Daga wannan mafarki mummuna ne a gare shi. Ko kuma mace misali, ta yi mafarki an masa kishiya, ta gani mummunan mafarki ne ga mi, ga mace kasancewar ba sa sa kishiya. To, wani abu ne ya kamata mutum ya yi, shi ne tambayarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abin da ya kamata mu yi a cikin hadisai guda biyu, wanda hadisan suna cika juna. A hadisin guda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ar-ru'ya thalathatu, fa bushra min ar-rahman wa tahwif min ash-shaytan wa hadith nafsi. Manzo Allah yake cewa mafarki kala uku ne, akwai wanda yake bushara ne daga Allah madaukakin sarki, shine mafarki na kwarai kenan. Sannan akwai kuma wanda tsoratarwa ne daga shaitan, ana shaitan ne ke baka tsoro. Akwai kuma wanda a labarin zuci ne, kana son wani abu ne sai ke mafarkin sa a ciki, ko kuma kana tsoron wani abu sai ke mafarkin sa a cikin wannan kwanan. Wannan shi ne kenan. To, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idan ya kasance mafarkin da kai na alkhairi ne, to wannan mafarkin idan ka yi sa, ka roki Allah madaukakin sarki ya tabbatar maka da shi, sannan kuma ka labarta ma masoyanka shi, kana ka ba su labarin kai mafarkin kaza, tunda dai mafarki ne na alkhairi. Me hikimar da yasa aka ce ka labarta musu? Domin take iya yiwuwa su ce Allah ya sa ku abin da kai mahaukin ya zama to gaskiya, kaga addu'a ce suka yi maka. Yan dalilin addu'a su mai yiwuwa, sai Allah ya min ya tabbatar da wannan mahaukin. Shi kuma mahaukin mummuna, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idan mutum ya tashi ya yi mummunan mahaukki, na farko abin da ya kamata ya yi shi ne ya yi isti'ada daga shaitan. Kenan ya ce, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sai ya yi tofi a hannunsa na hagu sau uku, gane ko? Ya yi tofi sau uku, ya nemi tsare daga shaitan, sannan kuma ya juya daga hannun da yake a kwance. Idan hagu yake sai ya juya a dama, idan dama yake sai ya juya a hagu. Idan da dama ya tashi ya yi a wallahi raka guda biyu, ya roki Allah ya tsare sa daga sharrin abin da ya gani a cikin wannan mafarkin. Wannan shi ne kenan. Sannan kuma ba a so ya labarta ma shi kowa, shi mafarkin muna ba a gaya ma kowa. Dan kada a zo ka faɗa ma wanda kake tsammanin makiyinka ne, ya ce to Allah ya sa ma abin da kai mahaukin ya tabbata, gani ko idan ya maka baki. Idan shi ne hikimar ta sa aka ce mummunan mahaukin ka gaya ma kowa. Sai tambaya ta ƙarshe ta biyu, wannan mai tambaya yake cewa, assalamu alaikum malam, ni ɗaya ne daga cikin ɗaliban, ina son wasu nasihohi daga gare ku. Yake cewa, ni ɗalibi ne a jami'a, sai Allah ya sharamce ni da son wata ɗaya daga cikin ɗaliban da muke karatu. ɗaya daga cikin mata ta birge sa yana son ta, yace har ya kai son, har ya kai inda ya kasance a duk inda yake tunanin ta yake, hatta ma sallah in yana tunanin ta yake. Yace har ma ya kai ga idan ya ga wani mutum yana mata ma magana, yace sai ya ji tsananin kishi, sai ya ji ma har ya mutu daga cikin hayyacinsa yana zazzabi don saboda kishi. Yake cewa kuma ni ban ba ta labarin cewa ba ina son ta, don saboda ina tsoron faɗawa a cikin mu'amala wadda take haram, ma'ana ina tsoron faɗawa a cikin haram. Yace kuma ni ɗalibi ne, ba na iya in yi aure a yanzu, kuma ina so in ci gaba da karatuna, ina so a cikin karatuna, sai dai wannan sharaɗawa a yanzu tana so ta yi ƙarfina, hatta ma karatun da nake yi ina yi ina tunanin ta. Yace malam ina so ku ba ni shawara, kuma wasu ardoji wanda zan yi domin Allah ya tafiye min da wannan. Tabbas wannan tambayar ta so sabin zuciya ƙwarai da gaske, wallahi ta so sabin zuciya ƙwarai da gaske, domin wannan tambayar tana nuna wannan mutunan kirki ne. Kaji har ya kai ga cewa yana tsoron ya mata magana, baya son su haɗa su kulle wata mu'amala da ita don saboda yana ganin haramun ne. Kenan kafin in kai ga baka shawarori, ya zo a cikin Atiqun Nabawi al-Imamu al-Ibn Qayyim yake cewa shi so makahon so, yake cewa ɗaya ne daga cikin cututtuka da Allah Maɗaukakin Sarki yake jefa su a cikin zuciyoyin da basu damu da Allah ba. Mun gane ko? Ma'ana yace soyayya irin wannan wanda ta yi tsanani mai yake da suna cuta ce. Mun gane ko? Kuma mafi yawanci Allah yana ɗora ta ga zuciyoyin da babu Allah ce. Amma to sai nan idan muka lura shi wannan bawan Allah, da dukkan alamu akwai Allah a cikin zuciyarsa. To kenan Allah ya shirince sa da wannan ne dan kawai zai ji da imaninsa. Domin idan an ce abu dole kaza yake kasancewa, ba dole bane take iya wa a samu kishiyar haka. To ko da mutumin kirki dai ne an samu kishiyar haka. Kuma Ibn Qayyim ya zamo magungunan da ya kamata mutum ya amfani da su domin samun waraka daga irin wannan cutar ta so. Irin wannan shi Laraba suke ce ma al-ishq, da Turanci suna ce mushi passion ko ina tsammani. Kenan makaman su ji Hausawa. Daga cikin hanyoyin da wannan ɗan uwan namu zai bi, hanya ta farko ba ta yi masa. Me hanya ta farko ita ce? Imam Ibn Qayyim yake suna Ibn Qayyim yake cewa shi ne ya nemi aurenta idan ya kasance yana so. To shi kuma ya ce mi a yanzu baya da halin yin aure, kun gane ko? Kuma karatu ma yake so ya yi. To kenan wannan hanyar ba ta yi masa. To abu na biyu shi ne ka yi ƙoƙari ka sa a cikin ranka akan cewa ba za ka taɓa samun ta ba, ma'ana ba za ka taɓa aurenta ba. Ya ce domin zuciya a duk lokacin da ta sa ma ranta akan cewa abu kaza ba za ta same sa ba, to wannan abin da ƙarshe yana kai fitaranta ko da kana son shi. Ana ka sa a kanka akan cewa kai ba ta yi wa mata aure ta. Kun gane ko? Kun bayan wannan ya kamata daga cikin shawarwarin da ya bada ga irin wannan cutar ya yi ƙoƙari ya farga zuwa ga yawan nafiloli, domin yawan nafiloli shi zai sa Allah ya so ka. Idan Allah ya so ka kenan zai taimaka maka a wajen mi? A wajen korar duk wani da zai iya zamantowa kishiya ga Allah a wajen so. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin hadisin Qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in min an-nawafil hatta uhibba, bawana ba zai taɓa kusanta ta ba da yawan nafiloli face sai na kasance cikin son sa. To yawan nafiloli da yawan qiyamul layl, musamman wannan lokacin da muke cikin sanyi, qiyamul layl tana da sauki sosai. Ka tashi kai qiyamul layl, ka daga hannu ka kai kukanka a wajen Allah maɗaukakin sarki, sannan kuma ka yawaita irin waɗannan addu'o'i. Daga cikinsu اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فهو تولى الدعاء لكم فضل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. اذا ولنا الدعاء تنا تمكا وسوسي وجن يا يدموا ولنا الدعاء تزمن تمك كمر اتتي ذكرك. يمي الدعاء ورتكم شي ذكري لكم الرقم بين بكاتك. Wannan shi ne kenan. Sannan kuma yana da kyau idan dama ya yi ƙoƙarin nisantar dukkan abin da zai iya sa ya ganta ko kuma ya tuna ta. kuma matsalar an ci a university ake kuma an ci university dole a yi da za a karatu matsalolin sun yi yawa sosai ina fatan dai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon cin wannan jarabtawar sannan kuma ya yi masa wannan damuwar ya kawo masa da mafita wannan ciwo ne wanda wallahi babu wanda ya san zahinsa sai wanda Allah ya jarabta da shi akwai wani abokinmu da Allah ya jarabta da irin wannan ciwo shi sai da ya kai kamar hauka-hauka ba haka daga baya dai Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi da sauki da yake mutum ne mai addini shi ma ya ci gaba da karatun alkur'ani da sauransu tunda har sai da ya kai karatu ma kwata-kwata ya bari daga baya Allah ya kawo masa da sauki yanzu ma ya yi aure bayan shi kuma akwai wani shi ma wani saurayi da ya bada tarihin rayuwarsa ake cewa shi a da ya kasance sun kasance ɗan muke da suna kamar ɗan shaye-shaye ma ne kamar samari ne wanda addini bai sha musu kai ba ya ce yana a cikin wannan sai shi ma Allah ya jarabce sa da son a bi kiyar ƙanwar abokinsa yana son ƙanwar abokinsa sai ya gaya ma abokin nasa wanda tare da shi ko ake shashanci da shaye-shaye ya ce wallahi abokina ƙanwarka tana yi mini ina son ta ya ce kai baka da hankali ne ci ƙanwata za ka aura don me yasa don saboda ya san me shi da lalatacce ne to don me zai yarda me yake da suna lalatacce ya aure ƙanwarsa alhali shi kuma yana so ya je ya aure ƙanwar wata kun gani daga baya shi ma haka wannan abin ya same sa da yake ba mutum bane mai addini shi ma har sai da yake ya rasa hayyacinsa ya haukace sannu-sannu shi ma da yake iyayensa masu kula da addini ne aka tattaro sa har sai da yake shi ma sannu-sannu dai bayan dai an ci sannu-sannu ne ma ya zo yana da wannan bayanin yana kara neman da shi shawara ya zuwa gare shi wannan shi dai ne kenan muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga irin wannan cututtukan wanda ba sa da magani a asali maganin su yana a wajen Allah kadai yau za mu tashi kitabul hajj ma'ana littafi wanda zai mana bayani a abin da ya shafi aikin hajji idan muka lura wannan littafin yana tare ne da abin da yake da suna ɗan magana suke ce ma at-tasalsulul mantiqi me ake ce ma at-tasalsulul mantiqi shine bin abu daki-daki yanda ya kamata ma'ana wannan littafi an tsaro sa ne yanda ibadu suke daidai girman ibada daidai gabatar da ita da ake idan muka lura da muka fara da al'amari na sallah muka zo al'amari na me na azumi na zakka muka zo al'amari na me na azumi sai yanzu muka zo ga me ga haji to kun ga an jero su dake dake to haka kuma zamu tafiya har mu kai ga auren da suka shahi aure da sauransu a matsayin haji a addinin musulunci abu ne sananne a gare mu wai shi ma ake cewa haji kalma ta al-hajj a cikin yaren larabci suna nuni da al-qasd ma'ana nuni shine ake cewa al-hajj nuni wani abu to a cikin shari'a ta musulunci malaman fiqh suna cewa al-hajj huwa qasd makkah wal masha'ir huwa qasd makkah wal masha'ir li ada'i nusukin makhsusin fi waqtin makhsusin ala wajhi ta'aqqud abinda ake ce ma hajji shine mutum ya fuskanci ziyarar makka domin aiwatar da wasu ayyuka keɓantattu a lokaci keɓantacce da kuma me da kuma niyyar bauta zuwa ga Allah domin kana iya kaje makka kaje ka'aba alhali ba hajji ba kai kenan sai ya kasance niyya ita ce ta bambanta wannan to wannan keɓance-keɓancen su ne za mu gani lokaci da kuma yake da suna ayyukan da ake a ciki falalata aikin hajji ba goya mace a gare mu yana ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita aikin hajji a kan sauran ibadu kasancewar aikin hajji dalilinsa Allah maɗaukakin sarki yana haɓaka arzikin mutum kuma ya kare masa kura-kurai ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani dhunuba wal faqr kama yanfi al-kibru khaf al-hadid wa sallallahu alayhi cewa ku rika kai kawo tsakanin hajji da umara domin su suna kankare zunubi sannan kuma suna raba mutum da talauci kamar yanda yake da suna wuta take mi take hudda daudar karhe karhe na aka sa a wuta aka dafa su aka buga su zaka ga duk wata tsatsa ta hita to shi yasa zaka ga yake da suna daga cikin abin da yasa masu kudi suke mi suke yawan tafiya hajji da umara don mai don hanya ce ta mi hanya ce ta haɓaka arziki wannan shi ne kenan wajen da ta jinsu ba za ka jarabta za ka samu sai dai matsalar yake da suna a asali tafiyar ma'aikin hajji ma'aikin da sai mai hajji ko idan sai nuna cewa wannan hanya ce kawai wanda za a iya cewa ana tsammanin cewa masu kuɗi sun yi ne su yi amfanuwa da ita sosai biyar da sauran talaka da talaka akwai wahala ya yi amma shi kuma mai kuɗi zai yi ta yawan tarya wannan shi ne da kenan. Za mu zo a babi na farko a cikin wannan kitabin malam yake cewa babul mawaqit babi mai bayani akan al mawaqit. Al mawaqit mufrad kinsa shi ake cewa miqat ya ake cewa miqat miqat shi ne lokaci da wuri ma'ana mawaqit kana biyu ne akwai al miqatul makani akwai al miqatul zamani akwai lokaci na zamani sannan kuma akwai lokaci na wuri mai muhimmancin to shi miqat shi miqat muhimmancin sa shine ba a yin niyyar aikin hajji in ba a cikin wannan lokacin sannan kuma ba a daukar niyyar aikin hajji ko umara sai a wannan wuri wuri ne wanda bayan shi mutum baya iya duki niyyar aikin hajji dole sai ka zo nan ne za ka duki niyyar shi miqat na zamani shine idan ya shafi aikin hajji wata ni guda uku ne wata na Shawwal da Dhulqa'da Dhulhijja wannan wata min guda uku su kadai ne mutum yake iya duki niyyar aikin hajji a ciki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat hajji wasu watanni ne ke daga ku to su ne wannan watannin guda uku ya halaka tun lokacin Shawwal ka shi ka duki niyyar aikin hajji amma sai dai ba zai kare ba sai ka yi wata uku wata biyu da kwana goma kun gane ko inda kwana goma na ƙarshe na wannan wata ko mu ce kwana goma sha ɗaya haka shi kuma umara a kowane lokaci kana iya kai 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 umara kun gane ko wannan shi ne kenan to wannan babin zai nuna mana me yake da suna miqat na wuri inda mutum zai je duniyar aikin hajji ko umara ba da yake cewa hadisi na farko an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu an karɓo daga Abdullahi bin Abbas yadda Allah ta kara tabbata a gare shi da mahaifinsa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي نظر الله سيادة أمينة أن سؤال تبتع أكريسة وقت لأهل المدينة ذا الحليفة يا ساميكاتي كمتعن مدينة ذا الحليفة معنى يا ساموس ذا الحليفة إذا من توشين يورن توكر نير أيك حج الأمراء أكريسة ولأهل الشام الجحفة سوكم متعن الشام يا سنياموس جحفة ولأهل نجد قرن المنازل سوكم متعن نجد ya sanya musu qarnal manazil wani ahli yaman su kuma mutanen yaman ya sanya musu yalamlam shine wani daukar niyyar aikin hajji wa qala sai yace hunna lahunna wannan nasu ne wani man ata alaihinna da kuma wanda yaso a wajen su min ghairi ahlihinna wanda ba dan asalin kasar bane mimman arada alhajj aw alumra daga cikin wanda suka so yin aikin hajji ko umara ومن كان دون ذلك دو wanda kuma ba haka ba ma'ana ba sa da miqati fa bin haythu ansha'a to daga inda suka fara in gane ko hatta ahlu makkah min makkah hatta mutanen makkah su za su miqati su a makkah wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas yake bayani cewa manzo Allah ya sanya ma wa inna mutanen wannan garuruwan da aka samu wuraren daukar miqatinsu mutanen Madina da mutanen Sham da mutanen Najd da mutanen Qarnul Manazil da mutanen Yaman wannan miqatun dukkan guda hudu mun gani ko to shine sai manzon Allah ya ce wannan miqatun dukkan na ɗan garin ne da kuma wanda suka zo ta gari ba garin suke ba amma sun biyo ta gari misali mu nan ne shi ga bamu da miqati ko idan muka je a Madina kenan za mu doka a miqatin mutanen garin Madina tare da cewa mu ba ina bane mu ba ɗan Madina bane mun gane ko to nan da manzo Allah ya ce wa man kana duna zalika duk wanda yake ba hada ma'ana kasa da haka ma'ana duk wanda su su kai ga miqati ba mun gane ko to inda suka fara nan za su koni ya aikin haji ko misali garuruwan da suke kewaye da Makka mun gane ko irin su Taif da sauran ƙauyuka to su ba su da miqati a asali kuma idan suka ce za su tai Makka babu wani miqati da su haduwa da shi sai dai in baya za su to kun ba a yin baya sai dai a yi gaba to kenan su duk inda suke so za su dauka ban san ko an gane da ke ba mutanen Makka su duk inda suke a cikin gidajen su za su dauki niyyar aikin hajji da mutanen da suke kewaye da Makka kun gane ko su ma haka dan me yasa dan saboda idan za su zo a Makka babu wata hanya da za a ce ga miqati sai dai in bayan za su stay a wajen miƙati to kasancewar sun wuce miƙati to me za su dau niyyar aikin haji a duk inda suke mun gane ko amma shi kuma duk wanda ya biyo ko da a garin su babu miƙati to ta inda ka biyo dan za ka fara niyyar aikin haji malamai suke cewa dai daga cikin hikima ta sa waɗannan wuraren guda hudu kasancewar ta duk hanyar da ka fito to za ka isko wannan miƙati in ta wajen inda ya ka fito akwai inda za ka isko miƙati akwai ta garin da za ka bi a wajen miƙati mun gane ko idan za ka fara niyyar aikin haji za mu zo a hadisi na biyu sai mu kara bayani daga nan da muhimmancin wannan miƙati malai yake cewa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah sai ya da amince Allah su kara tabbata a gare sa yace yuhillu ahlul madinati min dhil hulayfa mutanen madina za su dau niyyar aikin haji da umara a dhil hulayfa wa ahlush sham min al-juhfa su kuma mutanen sham a juhfa suna muni ne wa ahlu najd min qarn al-manazil su kuma mutanen najd za su dauka daga qarn al-manazil hada Abdullah yake cewa wa balagani kuma labari ya riske ni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akan cewa manzo Allah sai da amince Allah su kara tabbata a gare sa yace wa yuhillu ahli al-yamani min yalamlam su kuma mutanen yaman za su meke da suna za su dau niyyar aikin haji a yalamlam wannan shine kenan a takaice wannan hadisin guda biyu kenan kamar yadda muka faɗa miƙati shine wurin da mahajjata suke ɗaukar niyyar aikin haji idan ya kasance mutum ya wuce ke wannan miƙati bai sani ba to a wannan lokacin zai ɗau niyyar aikin haji a inda yake misali kun zo a Madina ba ku sani ba kun wuce ke a Madina har kun kawo wani ƙauye daga cikin ƙauyukan Makka sai ku tuna ai kun wuce ke Madina ku ɗau niyyar aikin haji ba to a wannan wurin kai tsaye za ku ɗauka amma shi kuma wanda da gangan ya wuce ke miƙati ga inda ake ɗaukar niyyar aikin haji sai ya ɗauka ya wuce ke taho wa dai to shi wannan idan dai har yana niyyar zai aikin haji haji da umara to dole sai ya koma tunda wannan wuraren ba a wuce su idan ka wuce da gangan baka da aiki baka da aikin haji amma cikin mantuwa za ka ɗauka a ina a inda kake wannan shi ne kenan malamai suke cewa daga cikin manufar wannan miƙati dan ya nuna muna girman yake da suna girma da muhimmanci na aikin haji kasancewar ba yanda mutum ya ga dama bane zai mun gane ko misali sallah duk da ka zo kana aikin sallah gaban cin wurare ɗan kaɗan wanda ba a sani amma shi kuma niyyar aikin haji sai aka huda wurare guda nawa wurare guda kuma kawai su kaɗai ne za ka ɗauki niyyar aikin haji a wurinsu a duk duniya gaba ɗaya kenan wannan sai mun ƙara nuna mana tsadar ne tsadar meke da suna wannan aikin haji ke za mu zo a hadisi na gaba wanda shi ma zai zo cika maka wancan ne babu ne ko babu ne ko hadisi babu ne ko zai bani yake cewa babu ma yalbasuhu almuhrimu min athiyab babu mai bayanin abinda mutum zai sanyawa na meke da suna wanda zai ihrami ne daga kaya ma'ana kayan da ya halatta mutum ya sa a wajen dokar ihrami shi ma wannan litafi shi ma wannan kitabkin na haji yana tahiya ne daki daki yanzu ka zo a wurin mi a wajen daukar niyyar aikin haji to me ya kamata a yi to shine sai aka ga maka ga farkon abin da zaka yi akwai kayan da zaka sa su ake ce ma kaya na ihrami to ya kayan suke shine za mu gani anan mun gane ko to a hadisi na farko a cikin wannan babin malai yake cewa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullah ibn Umar da dan Allah ta kara tabbata a gare shi shine ma'aifinsa anna rajulan qala lallai wani mutum ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma yalbasul muhrimu min athiyab menene ya dace mai ihrami ya sa na daga kaya ma'ana mai niyyar aikin haji ya sa na daga kaya qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa la yalbasul qumsa ba zai sanya ba riguna wanda aka dunka walal amaima ko kuma me yake da suna rawunna mun gane ko kenan ko kuma rawani walas sarawilat ko kuma wanduna walal baranis ko kuma alburnus kenan jami'i na burnus ya ake cewa burnus wata riga ce da Hausa suke cewa ɗan Morocco mun gane ko riga ɗan Morocco akwai wanda ya san ta riga ɗan Morocco dogon riga ce wanda take da kullu gane ku yasa ake cewa ta ƴan Morocco su kadai ke wayannan kayan kasashen Larabawa to hada ita manzon Allah ya hana sa walal khifafa ko kuma khuffi mun gane ku khuffi a wannan zamanin yana daukar hukuncin sushet kiran ko sushet illa ahadun la yajibuna alayhi sai dai wanda bai samu takalmi guda biyu ba falyalbasul khuffaini to ya sanya khuffi guda biyu a larabci idan aka ce anna alayhi ko kuma anna'lu yana nufin takalmin da ba sa wuce igiyar kafa amma idan aka ce alhiza shi kuma yana nufin takalmin da suke rufe igiyar kafa kaman kubutai kun gane ko to wannan shine kenan kenan manzo Allah yake cewa illa ahadun la yajidu alayhi sai wanda bai samu takalmi guda biyu ba ɗan sanfa misali falyalbasul khuffaini to ya sanya khuffi guda biyu وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ سَيَكَاسِسُ أَكَسَ إِجِيَ الْكَعْبَ وَلَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ dan me saka ce kasisu akasa kawai dan yake suna ijiya kafa dan yake kama da mi yake kama da mi wadin takalmi kun gane ko wala yalbasu mina thiyabi sannan kuma ba zai sa daga cikin kaya ba shay'an wani abu masahu za'faran wanda za'faran ya shafa aw warasun ko kuma waras za'faran da waras dukkan su nau'i ne na turare kun gane ko za'faran a asali wani haki ne wata ciyawa ce mai kamshi ana turare ne kuma ana cinta kun gane ko wannan shi ne kinan kada ya sanya daga kaya waɗanda za'faran ko waras suka taba wani bukhari da imamu bukhari wala tantaqibu almuhrimatu kuma mace wanda take a cikin ihrami ba ta sa liqabi wala talbasu quffazaini kuma ba za ta sa ba meke da suna safar hannu kun gane ko gam suke ce mata da turanci ko wannan shi yake a wannan hadisi wani mutum ne yazo a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayar menene ya kamata wanda yake niyyar aikin haji ya sa na daga kaya mai ihrami wadanne kaya ne ya dace ya sa mun gane ko to anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya masa ba kayan da ya dace ya sa sai ya gaya masa kayan da aka haramta masa ya sa dan me yasa manzo Allah bai gaya masa wanda ya dace ya sa ba dan saboda wanda ya halatta ya sa su suka yi yawa sai kasance wanda aka haramta masa ya sa ɗan kadan ne to shi sai manzo Allah ya ba sa amsar ɗan kadan alhali jiwa ya tambaya wannan yana daya daga cikin hikima ta bada amsa mutum zai yi maka tambayar wani abu to sai ka bashi amsa da kishiyar abunda ya tambaya dan saboda me dan saboda zai take iya wannan zai sa ya gane yadda sauran yadda me yadda da a ce za a ga yana sabon da ya tambaya idan muka lura anan kasancewar kayan da ya halatta ya sa sun yi yawa to kenan zai kasance manzo Allah zai ga zano abubuwa yana daya daga cikin misali da nace daga cikin manzo Allah zai ce masa habba zai ya halatta kasa haji zina ya halatta kasa duk manzo Allah sai ka zano mishi dan saboda abun da ya halatta ya tambaya ko to sai sa kasancewar abun da ya halatta ya yi yawa sai manzo Allah ya ga masa wanda ya haramta domin shi ne baya da yawa mun gane ko kuma wannan hadisi ya asali kaida ne akan dalili ne akan kaida da malamai suke cewa al aslu fil manbusati al hilu illa bi dalil asali a abun da ya shafi kaya na sawa shine halal ne duk kayan da kake so ka sa halal ne sai da dalilin da muka cewa haramun ne ka sa wani kaya mun gane ko wannan shi yake kenan da zaka sa wani kaya wanda ya ce maka haramun ne to kai shi zaka tambaye dalilin shi zaka tambaya dalili dan me dan saboda ai asali haram halal ne ka sa ko wani kaya to shine sai manzo Allah ya ga masa wadannan kayayyakin wanda su ne bai halatta ba mai ihrami ya sa daga cikin su mun gani akan riga mun gane ko da kuma wando da kuma me da kuma yake da suna burnus wannan rigar yake da suna ɗan Morocco sannan kuma yake da suna ba zai sami ba ba zai sa sushet ba a wannan zamanin zamu yi cewa sushet kun gane ko sannan kuma daga ciki ba zai sami ba ba zai sa turare ba domin nan manzo Allah ya ce za'faran da waras ne domin a lokacin su shine turare wanda yake yawa to kenan sai dauki hukuncin duk wani turare idan kana ihrami haramun ne ka sa turare kun gane ko dai idan muka dauki wannan abubuwan a takaice zamu iya cewa kayan da aka hana mai ihrami ya sa sune al-mihyat me yake cewa al-mihyat ko kuma al-mahyat ma'ana kayan da aka dumka duk abun da dumka shi aka yi to haramun ne wanda yake ihrami ya sanya sa amma wannan hukuncin ya shafi namiji ne kawai banda mata su mata za su sa kayan da suke so mun gane ko su abinda kawai aka hana musu sa shine mi shine likabi da kuma mi da kuma su shaddi wannan zai nuna mana kenan ashe akwai wasu abubuwa wanda a wajen harami haramun ne ma'ana a wajen makka idan muka dauki misali haramun ne amma kuma a cikin harami halal ko kuma a wajen makka ana so a yi sa amma kuma a cikin makka ko a cikin masallacin manzo Allah ba a so a yi sa daga cikin sami shine sa likabi kun ga abu ne wanda ake so hatta ma akwai malamin da suke ganin wajibi ne mun gane ko ko da yake magana mafi inganci shine ba wajibi ba ne liƙe fuska amma sai kasance a wajen harami an ce kar ma ka liƙe fuska su shakka haka shi ba ana so mace ta sa ba dole ba ne amma amma sai aka ce me ba za ta sa ba mun gane ko wannan shi ne ina a takaice ihrami mutum kyallaye ne zai samu dadi kyalle guda ya yi masa zani kyalle guda ya yi masa mi ya yi masa lage mun gane ko wannan su ne ake samu kuma an yi son farare ba dole su farare amma an yi son farare kuma daga nan ne wani zai iya tambaya me hikimar ta sa aka ce a sa waɗannan kyallaye ba za a sa kaya ɗin kafi ba masu kyalkyali da sauransu malamai suka ce hikimar ita ce dan me yake da suna waɗannan kayan su tuna ma mutum ko akwai lokacin da za a sa su a cikin kayan dan yaki ko bai so ba ma'ana wannan da kafarin da kake shayar da shi a cikin aikin haji mun gane ko daga cikin kuma hikimar ta sa aka hana sa turare shine dan saboda wajen aikin haji wuri ne wanda ake so mutum ya bada kansa ga Allah gaba daya ya zamanto tunaninsa Allah ibada kawai ta dame sa tukunin sai kasance sa turare zai iya yi zai iya tare da sha'awa kuma kasancewar wuri ne wanda ake cakuduwa tsakanin maza da mata a harami ba a harami zaka ga mace da miji an zo an wuce ka shahe shi ba ya shahe ta wuce dan me yasa kenan aka kasa turare dan saboda yana ɗaya daga cikin ɗabi'ar turare yana tada sha'awa mun gane ko cikin idan turare ya yawa kenan sai iya ya tada ma wasu wanda Allah ya sharafta da tsananin sha'awa mi ya tada musu sha'awar su hatta ya hidda su daga cikin yayin da suke na ibada ya sa su a cikin wani yanayi na daban wannan shi ne kenan kenan dai a takaice kayan aikin haji kaya ne wanda ba a san su zama ko kaya na shuhura mun gane ko da muka ce shadda ya halatta kana so ka samu gizana guda biyu sharadi dai ka abinka ka yi zani da mi zani da lage shi kenan ihramin ka yayi mun gane ko wannan shi ne kenan in kana so ka sa a tawfa sharadi dai in ka daga abinka wannan shi dai kenan dai za mu zo a hadisi na gaba malik ya cewa an abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullah ibn abbas idan Allah ta kara tabbata a gare shi da ma'afinsa قال لك جوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجب صلى الله عليه وسلم أن جاء الله سكارة تبتع أجريسا يخطب بعرفات ينهب أعرفا لك جوا من لم يجدن عليه دو أن بيسابه تاكلمي قدابيو به فليلبس خفين دو يسمي خفي قدابيو ومن لم يجد إزارا دو أن كم بيسابه زني به فليلبس سراويلا تو يسنيا والدو يعني ينامل للمحرم كما الإحرام من قال لكم وانا شو نجينا كنان أنا وانا سوكي إني يزور لك منظر الله صلى الله عليه وسلم أبات ما أنت حرام لك سا والدو قطة قطة حرام لك سا ميك سا زوشك قطة قطة لك سيتا كمي تو أنا سي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي وانا بيسا متا كمي بياها لك يسا ميك سا زوشك sannan wanda bai samu zani ba sai wanda kawai ke gare sa to ya halatta ya sa wannan 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 zandar duka wannan yana nuna mana dalilin ka'ida da malamai suke cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ma'ana sanani yana jawo mi yana jawo sauki a cikin addini a duk lokacin da ka shiga a cikin wani tsanani to sai addini ya maka sauki ka shiga cikin tsanani na rashin lafiya sai addini ya maka sauki kai sallah azan ne ka shiga a cikin tsanani na balaguro sai addini maka ya maka sauki akan ka aje azumi ba dole sai ka dauka da sauransu wannan yana nuna sauki na wannan addini namu na musulunci dalilin wa dalilin Allah ya azurta mu da manzo wanda yake tausayin mu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu kuma wannan hadisi dalili ne akan wata kaida da malamai suke cewa idza ta'addara al-asl yusaru ila badl ma'ana idan asali aka kasa samun sa to za a komawa zuwa gaba mai ma'ana a addini komai yana da asali yana da mabari me ya asali a wajen sallah a wajen arwala da me ake yin arwala a asali da ruwa me ya mamaye ruwa a kasa ko idan babu ruwa zakai da me zakai da kasa kinan ruwa sune asali kasa ita ce me ita ce mamaye to wannan ruwan su ake cewa al-asl wannan su kuma sune al-badal to shi ne suke cewa idan aka rasa asali akai sai ana komawa ga me ga mamaye an rasa ruwa sai a koma ga me sai a koma ga kasa to anan ma wajen ihrami an rasa zani sai a koma ga me sai a koma ga wando mun gane ko wannan shi ne kenan ina ɗaya daga cikin sharaɗi na badali shine idan ka rasa abu ba za ka kama wani ba sai wanda shari'a ta ce in babu wannan shi ne kamata a yi mun gane ko misali addini ya halatta idan ba ka da lahiya kai sallah a zanne to kada yake da suna lalaci ya kai ga ba ka da lahiya sai kai sallah a bacci dan me yasa za ka yi ta a bacci dan saboda a'a ai ba ka iya yi a tsaye to ai da aka ce ba ka iya yi a tsaye annabi aka ce shine kai a zanne kinan kada ka tsallake zama ka koma ga me ka koma ga kwanci kinan za a bi su a me daki daki mun gane ko wannan shine kenan kinan anan da aka ce ma namiji idan bai samu zani ba ya sa me ya sa wando to kada a ce bai samu zani ba ya samu buje mun gane ko jeje na saboda buje ba shi aka ce bai biyo ma me ya biyo ma zani wannan shine kenan kaman addini na tare ne a tsare wanda shi yasa ake so duk lokacin da mutum zai wani abu inda ya rabu da addini ya tambaya in babu kaza me ya kamata a yi mun gane ko wannan shine kenan a idan muka lura a wannan hadisin guda biyu kamar akwai wani cin karo kadan me ya cin karo shine a wancan hadisin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda bai samu takalmi ba ya sa kufi ko ya sa sushat misali to idan ya kasance zai sa sushat kin zaimi zai gunce ta a kasan me a kasan ijjaka to mun nan kuma sai aka ce me zai sa takalmi zai ya sa yake da suna kufin kawai ma'ana ya sa sushat kin kawai ba a ce bai tasi mun gane ko kin dalilin ba dalilin wannan ne kenan malamai suke ce wannan hadisin kenan ya shahe wancan akan cewa me ka tasi kofi a ba sai ka tasi ba za ka sa shi a haka ne ce mun gane ko jeyi idan aka ce kufi dukkan takalmin da za su rike maka ijjaka yana dokar matsayin me yana dokar kufi da ku butai zaka safa su rike maka ijiyar kafa ba to a larabce ba a ce musu kufi za a ce musu takalmi mun gane ko wannan shine kenan insha Allah sai mu zo a hadisi na gaba mallai ke cewa kenan idan muka lura a can ka zo a wurin da ake niyyar daukar daukar ake haji kenan sai aka ce maka ga abin da ya kamata kai shine me shine ka sanya kaya to kamin sa kayan nan akwai abin da za ka yi shine wanka mun gane ko idan wanka mutum ya kamata yi kenan idan kai wanka sannan sai ka sa wannan kayan kamin ka sa wannan kayan ya halatta ka sa musu turare amma bayan ka sa to wannan kuma baya halatta ka sa turare mun gane ko wannan shine kenan kenan ka zo mi ka ji sai kai wanka ka sa kayan kuma malamai suke cewa ya halatta ma kamin ka zo ka sa kayan misali me yake da suna a cikin jirgi daga nan in ya kasance ɗan mintutuka ne daga nan zuwa Madina misali bai ka ayyubi masu yawa kana iya tun daga nan ne inda kai wanka ka sa kayan ka na ihrami ka shiga a cikin jirgi da an je a miƙati kawai niyyar aikin hajji zaka to wannan zamu zo ga ya ne ake daukar niyyar aikin hajji ko umra wannan shine abin da wannan hadisin sai mu da bayani malam yake cewa an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma an karɓi wannan hadisin daga Abdullah ibn Umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su biyu shi da ma'aikinsa anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace lallai talbiyar manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa ta kasance labbaika allahumma labbaika na karba maka ya Allah na karba maka labbaika la sharika lak na karba maka baka da abokin tarayya labbaika na karba maka innal hamda lallai godiya wan ni'mata da ni'ima laka naka ne wal mulk haka kuma mulki shi ma naka ne la sharika lak baka da abokin tarayya qala yace wa kana abdullahi bin umar ya kasance yazidu fiha yana karawa a cikin ta labbaika labbaika na karba maka wa sa'adaika na karba maka ka dakar da ni da ni da sa'ada sa'adaika daga sa'ada mun gane ku wa sa'adaika kuma ina bukatar dacewar ka amma ka dakar da ni mun gane ku kuma ina yin duka kuma nayi gaugawa jeyi kenan wa sa'adaika ka dakar da ni wal khairu bi yadaika al khairu bi hannayenka yake war ragaba ilaika haka kuma fata na rahama zuwa gare ki yake wallahi amalu da kuma aiki ma'ana wannan aikin da zan yi naka ne wannan shine abin da Ibn Umar ya kasance yana karawa wannan talbiya din ita kace malam baita kenan idan aka ce talbiya ana nufin labaikan nan da ake malamai suna ma wannan talbiya to wani suna suna ce mata shi'arul hajj ya ake nufin shi'arul hajj ma'ana shine kamar taken aikin hajji idan aka ce shi'ar kamar shine abin da yake wakiltar abu kaza misali idan muka dauki kowace kasa tana da me tana da dirabo ko to asali wannan dirabo ana cewa shi'aru kaza shi'arun Niger ko kuma wannan kowace kasa tana da waƙe-waƙe ko irin wannan waƙe-waƙe su ma ana ce musu duka muke da suna shi'ar mun gane ko idan muka dauki mu wannan masallaci ne shi'ar kin mu mashrub da'wati wal irshad wannan duka shi'ar ne wannan shi ne kenan shi suke ce ma shi'arul hajj dan me suke ce mata shi'arul hajj take na aikin hajji domin idan ka je aikin hajji ba abin da zaka ji na tashi in bazi ba labbaik allahumma labbaik wannan shi ne kenan kenan ana abdullahi bin umar yake cewa labbaik manzo allah ga yadda ta kasance sai ya zamo ta to idan mutum zai fara ba ta farko ba haka ake faɗin ta ba mun gane ko wannan ita ce wanda mutum zai ci gaba da yi to ta farko ita ce wanda ake hadawa da niyyar aikin hajji ko umara mun gane ko kenan na farko zaka ce labbaik allahumma hajjan ya allah na karba maka da niyyar aikin hajji sai ka kinta sauran labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik hau zuwa gashi na farko shi kadai da yemi ya bambanta in niyyar umara ne kai sai ka ce labbaik allahumma umratan in kuma biyu ne labbaik allahumma hajjan wa umratan idan kuma wani ne zaka ma mun gani ko tana iya zuwa game da mai bayanin wannan yake da suna alhajj bil tawfiq ma'ana ka wajinta wani maka aikin hajji to in wani ne zaka ma anan kuma sai ka ce labbaik hajjan an fulan mun gane ko ka ce misali labbaik hajjan an abu ahmad abdul malik bukhari mun gane ko wannan shine kenan zan ba da misali da kaina tun da aiki alkhairi ne jayyid kamar yake da suna ba ashe babu muna karatu tare a can jami'a da muna karatu mota sai muka kawo misali wajen kiyama wajen lailatul qadri nake cewa yana ɗaya daga cikin hanyar da za ka gane da cewa Allah ya datar da kai lailatul qadri shine ka roki abu kaza a nan kai tsaye sai Allah ya baka shi nace misali nake da suna da dare malam ya tashi ya ce ya Allah ka bani haraiban in gane ku wannan ko mura da kulliya ka bani kaka mota nan dai sai ana sahiya na wa ba sai a rufa sa malam ga kina mota shine sai ɗaya daga cikin malam daga cikin talibai yake cewa ya malam ni zan yi irin na wakasha wa ake cewa wakasha shine ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah da yayi da aka kai faralar wani abu yace ya manzo Allah ka sani daga cikin kai min abba da shiga daga cikin su yace ya manzo ya malam ni ma a sani a ciki bayan wanda sai ga wani yazo sai yace sabaka ka biha wakasha na ga mishi irin wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kalmar mafi yanci wanda suke karatu a dace suna gane sosai kenan muhalli shahid a nan za ka yi zanen sunan wancan mutum a nan yana da kyau musan da cewa a addini babu wata ibada da ake bayyana niyyar ta in ba aikin hajji da umara ba babu wata ibada kwata-kwata kenan wannan abin da muka saba labbaika muke da suna nawaitu salatul maghribi jama'atan ma'al imamu ko da abin da ya kamata haka kenan wannan bai tabbata niyya ta sallah ko sauran ibadu ba a gaya su a da kuma ba kun gani haka ake ko ni da kaina na yi koya masu yi wannan addu'a lokacin kawaidi na bi gida gida ina koya masu yi haka nake koya musu da wai ku salatu kada sai su ta rike cewa malam ni je da ta sallah magriba wajen in ce da wai ku salatu subh ne nace sai ku salatu magriba kuma sai na kare sallah na tuna ashe marmako in ce subh sai nace magriba ya kamata a yi wanda shine kenan kun ga wannan abin sai ya rikitar da su sai nuna cewa a duk lokacin da muka kirkira wani abu a cikin addini sai zaman to wahala ne akan ruwa wannan shine kenan kina asali duk wata ibada ba a furta niyya shi yasa malamai suke cewa an-niyyatu min a'malil qulubi lan lisan niyya aiki ne na zuciya ba da harshe ba amma ya shahi ya miki suna ya ke bace aikin hajji kenan shi aikin hajji mutum zai ga niyyarsa hajji ne ko umara ce ko duka biyu ne ko wani kake ma to wannan shine kenan bayan mutum ya yi wannan labbaikacin ya gaini ya aikin zai kenan sai ya ci gaba da wannan tambayar. A wani lokaci ne kuma ake yin wannan labbaika ce. Idan aka zo a miƙati a asali ko wanne miƙati akwai ne akwai masallaci mun gane ko kin lokacin da kuka zo a miƙati kuka yi wanka kuka sa wannan kayan naku to ana so mutum ya zo ya yi raka'a guda biyu a cikin masallaci in an yi daidai an ga wata sallah ta farilla da ake yi idan mutum ya yi ta biya to bayan kun yi wannan niyyar aikin kun yi wannan sallacin to sai a je a miƙe suna a shiga a cikin motoci kenan ba a nan wuri ba ne a sai an shiga a cikin motoci a asali su can lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake suna raƙon mare da dokuna sai sun hau akan dokunansu dokuna sun tashi tsaye buga kawai za a yi a kai sai su yi labbaik Allahumma hajjan ko umratan sai a ce labbaiya kenan shi yasa za ku ga idan muka lura a cikin hotuna wanda suka saba kallon da yake yana aikin haji za ku ga cikin mota ake gudu suna mi suna labbaik Allahumma labbaik to wannan asali sunna ne ba wai ba wani iyawa bane mun gane ko asali shine sunna a cikin motar ne za a mi za a mai da wannan labbaik ta sai a ce labbaiya mun gane ko wannan shine kenan kenan labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik wannan addu'ar hada dan yaro zaka ga yaya dan yau mai ta dace so yi ne kawai take musu wahala in akwai wanda zai zo ya ce malam hamza innal hamza shine sai ce malam hamza jayyid da abin da yake ba da haka wannan shine kenan kenan yana da kyau wannan labbaik kin kuma malamai sun samu sabani wai shin farilla ce ko rukuni ce ko sunna ce idan aka ce farilla ce idan mutum ya barka aikin hajjin sai ya yi amma sai dai zai yi hada zai yi fidiya za mu ga abin da ake ma fidiya a nan idan kuma aka ce sunna ce ma'ana da kai da bakai ba duk guda ne idan kuma aka ce rukuni ne to aikin hajji bai yi dole sai da ita to haka malamai suka kaso kuma magana mafi inganci shine wannan labbaik ce rukuni ce daga cikin rukunin aikin hajji dole sai da ita mun gane ko akwai wuraren da ake yin ta akwai wuraren da ba a yi misali yin tawafi za ku gani ba ita ake mun gane ko idan aka zo a saman mike da suna mike da suna Safa da Marwa su ma ai wannan ba ita ake ba akwai wanda ake daban da to duk sauran kuma lokutan ita ce zaka kai mai tawa a kowanne lokaci a kowanne hali kake cikin wajen harami kake ko ba cikin kake ba zaka kai mai tawa bai kai mun gane ko sai karshen aikin haji wannan shine ke aha zamu zo a hadisi na gaba malai yake cewa an abi hurayra radiyallahu anhu an karbo daga abi hurayra yadda Allah ta kara tabbata a gare sa kai yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wazo Allah sai da annabi Allah su kara tabbata a gare sa yace la yahillu limra'ati baya halatta ga wata mace tu'minu billahi wal yawmil akhir wadda ta yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama da ranar karshe an tusafira ta yi balaguro masiratan balaguro na tahiya yaumin na ini wa lailatin da kuma dare laisa ma'aha hurmatun alhali babu muharrami tare da ita ma'ana la yahillu limra'ati baya halatta ga duk maccen da tu'minu billahi wal yawmil akhir ya ta yi imani da Allah da ranar karshe an tusafira masirata yawmin wa layla ta yi balaguro na tahiyar dare da ini ko kuma ini da dare laisa ma'aha hurmatun alhali tare da ita babu muharrami wa fi lafzi li muslimin a cikin lafzi na imam muslim la tusafiru yawman ba za ta yi balaguro na ini ba wala laylatan ko kuma na dare illa ma'a dai mahramin sai ta kasance tare da muharrami wannan hadisi yana karantar da mu ɗaya daga cikin sharuɗan aikin hajji da ake ce ma al-hurma wasu malamai suna sanya sa a cikin yake suna al-istifa'a wasu kuma suna ɗebe sa daban a matsayin sa daban mun gane ko sharuɗan aikin hajji ko mu bar su har zuwa gobe don mu musu bayanin da fadi kenan yana ɗaya daga cikin sharuɗan aikin hajji ga mace shine ba za ka kahi ba sai tana tare da me sai tana tare da muharrami idan muka lura anan ba a ma ambato aikin hajji ba ya zo ne mutlaka kowanne irin balaguro baya halatta mace ta yi sa in dai har zai duki tsawon ini guda mun gane ko ko zai kwashe kwana guda to wannan balaguro bai halatta mace ta yi ta kadai sai tare da muharrami ta waye ake cewa muharrami muharrami shine dukkanin wanda baya halatta in kai namiji ne ka aure ta in kun mace ce wanda baya halatta ta aure shi ake cewa muharram banda miji tunda shi dama ana aure ko ana aure to muharramai kana biyu ne akwai mai da suna akwai al-muharramul abadi sannan kuma akwai al-muharramul mu'aqqat muharrami na hal abada da kuma muharrami na wani dan lokaci ne take muharramin sa amma wani lokaci za a zuba muharramin da muharrami na hal abada shine misali uba da da yake da suna da dan uwa ya kasance uwa guda ne ko kuma uba guda ne wannan duka suna daya daga cikin muharrami na hal abada ma'ana yadda ba ta yiwuwa a ce wai akwai lokacin da ya halatta ta aure shi mun gane ko da suruki shi ma yana shiga a wannan gurin amma ba kowane lokaci suruki yake shiga ba akwai lokacin da suruki baya shiga idan ya kasance matar da bari in bada misali a ce yake da suna tango ne da ga kuma malam Ado shine uba to tango sai ya aure wata mata ya aure ta an yi kwana biyu sai tango ya rasu lokacin da suke aure malam Ado yake da suna muharramin wannan yarinya ce ma'ana baya halatta ya aure ta to amma lokacin da ya rasu sai ya kasance za a diba kamin ya rasu sun sadu ko ba su sadu ba idan sun sadu to shikenan haramun ne har abada shi malam Ado ya aure mai ya aure wannan diyar da kansa tango ya aura mun gane ko dan saboda an sadu amma idan ya kasance an kulla aure a yau sai gobe aka yi baran-baran to ya halatta malam Ado abinda gobe shi ma ya kankasa koha wannan yarinyar ya aure ta dan me dan saboda ba a aure ba mun gane ko to wanda shi ake ce ma yake da suna al-muharramul mu'aqqat lokacin da suke aure ba ta halatta a gare shi amma da aka rabu ba a sadu ba sai ta halatta ya aure ta mun gane ko bayan wannan kuma shine lokacin da kake aure da mata to dukkanninta da yannanta haramun ne kame mata haramun ne ka aure su amma da ka saki wannan matar ba ya halatta kai ne ya halatta ka aure su mun gane ko ka saki kanwa abanda gobe sai ka aure ya kawo wannan shi amma lokacin da kake aure da wannan kanwar to kai muharramin wace ce kai muharramin waccan yacce mun gane ko amma sai dai irin wannan muharramin baya shiga a cikin muharramin da aka ce za ta yi balaguro tare da shi mun gane ko domin haramcin bai da ƙarfi sosai mun gane ko to kinan wannan shi kinan mace baya halatta ta yi balaguro sai tare da muharrami wanda haramun ne hal abada ta aure shi ba wai ana iya a samu lokaci ruwan da zai aure ta me hikimar da ta sa aka ce mace ba za ta yi balaguro ba sai tare da muharrami malamai suka ce hikimar ita ce kasancewar mace Allah ya yi da rauni mun gane ko kenan take iya lokacin da take ita kadai ta samu dama ta yi abin da take so kuma daga cikin bazin da Allah ya mata shine take iya maza su hikarinta yake da suna su yi mata abin da bai dace ba kenan sai kasance lokacin da take da muharrami za ta ji tsoron fadawa a cikin wata alfasha haka kuma sauran mazaje wanda suke ganinta da shi za su yi tsammanin yalla mijin ta ne shi su sha mata lahiya mun gane ko da abin da ya kama da haka to shi yasa anan malamai suka tattauna wata matsala ina ga matar da take tsohuwa tunda isa an san da babu wata sha'awa ga mutane gare ta to ita ya halatta ta yi balaguro ita kadai ba sai da muharrami ba wasu malamai suka ce ya halatta ta yi balaguro ita kadai wasu suka ce a'a har ita ma sai da muharrami suka ce domin akwai wani karin maganar Laraba suke cewa li kulli saqitatin laqifa ma'anarsa shine kowace yadduwa akwai wanda zai tsince ta yanzu in aka yi da dala a shirin akwai wani alhaji ko kuma jikabi wani alhaji ne ga mu wannan jikabi ce bata mada misa amma wani biyu saman bello ba sai tsaya da kika shi kuma saman bello yana ta yaga a shirin da kasa ko kuma dala ta guda ga kasa bata mada mishi ba amma dan yaro in ya biyo ba a wannan dala ya samu ta sayan bango to shine ma'anar kowace yadduwa tana da mai tsintuwar ta mara ba kuna ganin tsohuwa bace akwai wanda shi duk da tsohuwan ta yana iya shawa mun gane ko kinan dai ita mace kai sai ba halatta ta yi balaguro sai tare da wasai tare da mafaka to sai suka tattauna wata matsala to idan ya kasance mace tana a cikin mutanen da aka amintu da su kawar misali tana a cikin mutane wanda an yadda da imanin su mutanen kirki ne ko kuma tana tare da wasu mahaltaye wanda su ma an yadda da addini su da yawa ne ya halatta wannan shi ma haka akwai wanda suka halatta akwai wanda suka haramta sai dai nake da suna malaman zamani sun tafi akan cewa ne yana halatta idan tana tare da wasu mutane amintattu to ya halatta ko da babu dan uwanta ta yi ne ta yi balaguro tare da waɗannan mutanen da nake da suna amintattu mun gane ko domin ka'ida ce suke cewa alhukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaba dan me yasa aka ce kai balaguro ita kadai dan a baka kariya ji tsoron sabon Allah to babu shi amma kuma ga waɗanda su ma in tana tare da su za su iya baka kariya kuma sannan tana iyawa idan tana ganin su da kini take hada a cikin sabon Allah kenan abunda ake so a can ya samu a nan kenan babu da hisai amin sai an ga ya Allah mun gane ko wannan shi ne kenan dangane da abin da shafi mas'ala ta balagurin mace ba tare da me ba ba tare da muhabbati ba aha hadisi lokaci ya yi kuma sabon babu ne ko kenan za mu dakata a kan maikin suna a kan wannan babin insha Allah a kenan da muka samu daidai Allah ya ba mu lada kusur da kuma Allah ya gafarta mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله